Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 3 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji kace na cin siyasa da ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara, wanda kwanan nan ya canza sheka daga PDP zuwa APC. Kamar kowane daren Litini, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wanda yau zai yi ne kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Murtala Sanyi na kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya.
Me yiwa ba za a taɓa samun maslaha wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ba, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Litinin, Dr. Tedros Adhanom, shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, ya ce yawancin alluran rigakafi yanzu suna cikin matakan gwaji na uku a asibiti, kuma dukkanmu muna fatan samun wasu ingantattun alluran rigakafin da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yaya, babu wata maslaha ta nan take a wannan lokaci, kuma wata kilma ba za a taɓa samu ba. Adhanom ya yi kira ga dukkan ƙasashe da daidaikun mutane da su ɗauki duk matakan da suka dace na yaƙi da cutar, waɗanda suka haɗa da bin diddigin waɗanda suka kamu, da ba da tazara, da kuma sa takunkumin rufe baki da hanci. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar mai ba da shawara kan cutar coronavirus a fadar White House, bayan da ta faɗi ma talabijin na ƙasa cewa cutar tana yaɗuwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen ƙasar. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin ƙasar ana samun ci gaba a yaƙi da cutar, saboda haka a buɗe makarantu. Kalaman na Trump na zuwa ne kwana guda bayan da Dr. Deborah Briggs, wacce ke cikin kwamitin yaƙi da cutar da fadar White House ta kafa, ta faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa an shiga wani sabon mataki, abinda ake gani a yau ya bambanta da abinda aka gani a watannin Maris da Afrilu. Saboda haka, ga duk wanda ke zaune a yankunan karkara, ba ku tsira daga wannan ƙwayar cutar ba. Gwamnatocin ƙasashen tarayyar Turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren da za su daƙile ɓarkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu, wacce ake tunanin za ta sake ɓarkewa nan gaba a cikin wannan shekara. Ƙwararru sun ce abinda ake gani a yanzu burbushin ɓarkewar cutar ne, wacce aka gani a karon farko. A halin da ake ciki kuma, gwamnatoci a nahiyar suna ta ƙoƙarin ganin sun kauce wa rufe ƙasashen nasu, gudun kada su ƙara karya tattalin arzikinsu da tuni yake cikin wani mawuyacin hali. Prime Minister Britannia Boris Johnson ya ce idan aka sake rufe ƙasar a karo na biyu, hakan daidai yake da tada bam ɗin nukiliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Lebanon ya yi murabas daga makaminsa. A yau Litinin, Nassif Hiti ya miƙa takardar aji aikinsa, inda ya gargaɗin cewa matsalar komar da tattalin arzikin da Lebanon ke fuskanta, rashin mayar da hankali wajen shawo kan wannan matsala na iya zama babbar barazanar da ƙasar ba taɓa gani ba tun bayan yakin basasan da aka yi. A cikin wata sanarwar da Hiti ya fitar, ya ce, na lura cewa akwai ubannin gida da dama a ƙasata waɗanda ke da ra'ayoyi masu karo da juna. Muddin ba su haɗa kansu don su ceci al'ummar Lebanon ba, ba fata nake yi ba, kowa da kowa zai shiga uku. Hiti ya ƙara da cewa Lebanon na cikin haɗarin zama ƙasar da za ta zamanto komai baya aiki. Babban jami'in diplomasiyya ya zama ministan harkokin waje ne a watan Janairu a gwamnatin ta Prime Minister Hassan Diab. Rahotanni sun nuna cewar Hiti ya shiga yanayi na takaici sanadiyar sukar da Diab ya yi ga ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian, yayin wata ziyara da jami'in diplomasiyyar na Faransa ya kai Beirut a kwanan nan. Ma'aikatan kashe gobara na Italiya da masu ayyukan sa-kai da sojoji na musamman suna aiki ba dare ba rana domin shawo kan gobarar daji da take kan laƙumi ɗaruruwan hektoci a yankin Aquila da ke gabashin Abruzzo. Har ya zuwa yinin jiya Lahadi, wata dajin na ci gaba da ci, wacce bayanai suka yi nuni da cewa da gangan wasu suka kunna ta. Magajin garin da Akila ya fitar da sanarwa a shafinsa na Facebook yana mai cewa jirgin sama hudu, helicopter uku da sama da mutum 150 ne suke kokarin shawo kan gobarar. Ma'aikatan kashe gobara na amfani da jirgi mara matuki a kokarin da suke yi na gano asalin inda wutar ta taso.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu ɗaya tilo daga Baucin Yakubu, inda kace naccin siyasa ya barke tsakanin bangaren gwamna Abdul Kadir Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara, wanda kwanan nan ya canza sheka daga PDP zuwa APC. Abdulhab Muhammad Gareka. To masu sauraron mu, saboda wasu matsaloli da suka sha ƙarfin mu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoto a halin yanzu ba. A saurare mu a shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu kan a ɗan shakata da wannan.
Walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne ogana bu baba mu ne ba iye iye
walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne ogana bu baba mu ne ba
walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne ogana bu
sashin Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyayi, sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za a ji kace na cin siyasa da ya ɓarke tsakanin bangaren gwamna Abdul Bala Muhammad Kauran Bauchi da kuma tsohon kakakin majalisar dokokin tarayyar Najeriya Honorable Yakubu Dogara, wanda kwanan nan ya canza sheka daga PDP zuwa APC. Kamar kowane daren Litinin, yau ma Salisu Abu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman, wanda yau zai yi ne kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Murtala Sanyi na kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa ne da Abdulhamid. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoto na musamman, wanda Salisu Aibu Malumfashi ke tafi da shi kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona. Kamar yadda hukumomi suka yi ta kiran a yi. Sani Gareka. Haka da Sani Malumfashi. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyi na da shirinmu na gaba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a
taƙaice.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari, sai an gabatar da shirin da Julie Lerner, wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
haka
walle walle mana ta dauke kama kariya kariya mu ne magana goba ba mu ne ba shugaba mamu gunci wannan ba za ya sarran hama ba
shugaba mara kirki ba zai samu alkhairi ba
shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba
shugaba mai kariya bai bin sama ba zai dima ba wale wale
rahoto na musamman wanda sani Shu'aibu Malumfashi ke tafi da shi kan tsadar kayan abinci da kuma muhimmancin komawa gona kamar yadda hukumomi suka yi kiran ayi sani gare ka
dogaro da kai shine babban matakin bunƙasa tattalin arziki wannan abinci shugaba Muhammadu Buhari ya bullo da shi koma gona ya hada shigo da shinkafa da kasashe idan nufin manoma da al'ummar kasa su amfana da wannan shiri dogaro da kanmu al'amarin ya fara yin tasiri sai dai kuma kash lamarin ya ci karo da halayyar mutanen Najeriya yanzu farashin shinkafa bai da kai duk sanda ka je sai ka ji an ce maka ta ƙara yin sama shin ni ke dalili Abdullahi Rogo na kamfanin sarrafa shinkafa ta ASM Rice yayi mana ƙarin bayani
yanzu dai anan kusa kusan nan in ka je kana neman shinkafar ma ba ma za ka samu mai kyau din ba in kana son mai kyau sai ka je nesa daga inda kake misali kamar daga Kaduna zuwa Sokoto zuwa Maiduguri zuwa Yobe sai ka je waɗannan guraren ne sannan zaka samu shinkafa mai kyan da za ta baka abin da kake nema to transport da za a kashe zuwa daga gashuwa zuwa nan shi ke haifar da kudin da take ƙara yi kuma duk da haka wanda zai sai guda daya 19,000 wanda zai saya kuma idan sai rana muna sayar mishi 18,500 duk daga cewa daga Yobe muke samuwa
to ko kun samu mishira a lokacin da aka hana gazirgan manyan motoci jiha zuwa jiha
kana tafiya a boye zaka tafi a boye zaka dawo wannan yayi sai sa da dan abubuwan da zaka kashe akan hanya na ma'aikata masu motan masu ma kansu sun ninka kudi wajen daukowa
dattijo ina mafita
mafitar dai shine gaba ɗaya dai mu koma ga Allah mu yi gyare-gyaren halayen mu shinkafar akwai ta gaske an babboye ne ana jiran dai wai tafi haka sannan a fito da ita tsakanin da Allah akwai shinkafar za su fitar mu da mai kyan ba mai kyan suna jiran ta dan hau
to babu wani irin taimako da za ku nema wajen gwamnati
ni ina roƙon gwamnati ta sa ido akan control din na price akan abinci don talaka ya ji sauki yanzu babu
na so yake sa ku
gwamnati take sawa dama yanzu ba a sa ba gaskiya shi yasa kowa yake cin karen shi ba babbaka
yanzu da kana nufin ku ku sayo shinkafa ku sarrafa ku komai su suke ba ku farashin da za ku sayar
da ba kware da gaskiya
shekarun nan
ai ban manta ba zan iya tuna 19 kaza ba amma dai zamanin wancan shugaban kasar nan Yakubu Gawan ni dan kasuwa ne a jihar Kaduna nan a Central Market muna da masu zagayo mu su zo su tambaye ka nawa ne kaza in ka faɗa abun suka ji ya haura wannan dalilin zai saka maka
tabakin Malam Abdullahi Rogo to a halin yanzu dai ana sayar da shinkafa kilo 50 akan 21,000 zuwa 22,000 wannan kuma ya danganci ga kyanta al'amarin ma har ya kai ga tahliya wacce ake sarrafa ta a nan gida Najeriya To komi ma'auna Tiya da Mudu za su ce game da wannan al'amari.
Sunana Maman Juli. Ka gani in muka je kasuwa yanda mun sai shin zamu yi lissafi nawa ne ya kama a mudun da muke sayar sai mu sayar da shi a farashin. So yanzu nan gaskiya kayan yana kara farashi ne. Kamar masara yanzu muna saye shi 16,500. Buhun shi shinkafa muna saye 48,000, 49,000. Kamar na tuwo ma har 50,000 muke saye buhu daya.
To amma wata biyu ko uku baya nawa kuke sayen shi?
Muna sayen shinkafan tuwo 42,000, 41,000.
Amma ko 32
lokacin da mun sayar 32 lokacin ina ji watan azumi yana 35, 32, 34. To amma yanzu gaskiya shinkafa inde mai kyau ne za a saya sai an saye shi 49,000 na to na dafawa 47,48.
Me yake kawo wai canjin farashin shi?
Gaskiya mu yan kasuwa tunda ba daji muke fita ba, ba za mu san mene yana kawo matsalan karawan kaya ba. Kudi wani shekara kamar lase kaya bai kara kudi ba. Wake an fadi sosai a wake 200 har yazo ya kare. Gaskiya mai su sayan wake sun yi asara sosai. Manoma su ma ba su samu amfani a cikin noma ba. Shine shekara nan kuma kayan ya kara kudi sosai, manoma su dan samu nasu a ciki.
Kostomomi dan sun zo sai. Suna zuwa saye kaman da?
Suna zuwa saye amma muna samu challenges. Domin customer sun zo za su ga mu ne muka kara kudi.
Ba ku iya zuwa kaman ku je ku daga hannun manoma ku saye shi ko zai muku sauki?
Ai ba yanda kai dan kasuwa ka ce sai ka je ka nemi mun noma wanda yayi noma tuna ka sai a wurin shi ba ka son shi ba ke nayi. Ba za ka iya samu ba, ba zai ishe ka ba. Dole sai ka je wuri dan kasuwa dan wanka da suna kawo daga daji ka saya.
To kuma ga na gidan kuma ya zo ya gagale mutane har ya fi na da na kudin ma wanda ake kawo daga waje.
To problem in rashin kawo daga wajen dole shinkafa ya kara kudi. Ko na wajen yanzu inde wanda an samu an shiga da shi 26,600 kuma buhu dina mu da 30 ne a ciki. Amma namun da muna saya 48,000 ko 50,000 mu da 70 ne. Amma ya cika zai kai 72,300. To kuma an ce manoma su koma gona. Wani bai da karfin da zai samu takin din nan yayi noma ya wadata. Wanda zai ci ma in ya kacin kokorin shi in ya samu rabin buhu ya sa ba zai ma ishe shi wanda zai ci ba. To ya ake so a noma ya wadata? An gwamnati ya ce a koma gona su yi tamako. In ma an yi tamako aka ba wayanda an ce ku kai ma a wayanda suna karkashin ku ba su kai ba. Abinda yana kashe mu Najeriya kenan. Kuma kai ma ka ga yanda daji mutum ba ya shiga. Ba kwanciyar hankali ba zama lafiya mana. Kowa yana jin tsoron shigan daji. Addu'a zamu yi Allah ya kawo mana saukin komai. Mu yanzu mun shiga August to kaga sabon shinkafa namu nan kaman Kaduna ina ne kaga sabon shinkafa zai fara shiga. Kaga sabon shinkafan da aka ce ya shigo yanzu Sokoto Kebbi. Amma anihin namu na Kaduna bai shigo ba. In Allah ya yarda zai rage. Amma gaskiya bana kam abinci ya tsada.
To ya corona ya dan shafi harkan kasuwancin ku?
Gaskiya ya shafa.
Shin ko a nawa ne kananan yan kasuwa da kambai manoma har zuwa gonakin su siyo buhun shinkafa mai bawo? Abdulaziz matashi ne dake aiki wajen casar shinkafa. Ya kara mana bayani.
Wasu ne sukan ce sukan samu ta 14,300 amma da kan wata 8 baya ka da suka wuce akan samu ta ma 10,500 jimbu irin na masara din nan 14 amma yanzu ta kan kai har 15 ma saboda yanayin boyewan abubuwan da suka yi.
Kenan da wannan bayani, canza halayyar mu ta san kai ya zama wajibi. Tsara gaskiya dole. Gwamnati kuma ta maida hankali ga dawo da hukumar nan ta kayyade farashi ta yadda al'umman kasa za su amfana. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Yeah.
Yanzu kuma ga Murtala Faru sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shahararren dan wasan kasar Ivory Coast Didier Drogba ya tsaya takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar. Drogba mai shekaru 42 da haihuwa ya gabatar da takardun tsayawa takara da ya cike a hukumance tare da rakiyar daruruwar magoya baya da suka yi jerin gwano, inda ya kasance mutum na hudu da ke takarar shugabancin hukumar ta kwallon kafar kasar. To sai dai babu tabbacin cewa tsohon gwarzon dan kwallon na Afrika zai kasance a cikin yan takara na karshe na zaben da za a gudanar a ranar 5 ga watan Satumba mai zuwa, ko baya ga sharadin samun goyon bayan kungiyoyi uku daga cikin 14 da ke fafata gasar Ligue 1 da kuma kungiyoyi biyu da ke buga kananan gasanni. Wajibi ne kuma Drogba ya sami amincewa da goyon bayan daya daga cikin rukunnan kungiyoyi na musamman, kamar masu horar da yan wasa da likitoci da gungun yan wasa na dada na yanzu da kuma na alƙalan wasa. Waɗannan rukunnan da ba su kai ga fitowa fili suka bayyana dan takarar da za su goyi baya ba. Haka kuma wata hukumar zaɓe ce za ta soma tantance 'yan takarar kafin su iya tsayawa takara a zaɓen hukumar. Ana sa ran sakamakon tantance 'yan takarar na ƙarshe zai fito nan da kwanaki 5, in ji mai magana da yawun hukumar kwallon kafar ƙasar. Drogba ya bugawa ƙasar wasa a gasanni uku na cin kofin duniya, kana kuma sau biyu yana bugawa ƙasar wasa tana lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika. Tauraruwarsa ta haska sosai har yayi suna a zaman sa kungiyar Chelsea ta Ingila, inda ya lashe gasannin Premier da zakarun Turai. Magoya bayan kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila a kasar Sudan ta Kudu sun raraba kayan abinci da sinadaran tsaftace hannu da sabulai da kuma takunkumin rufe baki da hanci, yayin da suke bikin murnar nasarar lashe gasar Premier ta bana da kungiyar ta yi. Kungiyar ta magoya bayan Liverpool ta wallafa hotuna da dama a shafinta na Twitter, waɗanda kuma suka karaɗe shafukan sada zumunta na internet da ke nuna yadda suka rarraba kayayyakin ga masu manyan shekaru a garin Juba na kasar ta Sudan ta Kudu a zaman wani sashi na tallafawa a lokacin annobar coronavirus. Dukkan mu 'yan uwa ne tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wani daga cikin gaggan magoya bayan kungiyar ta Liverpool da ya halarci rarraba tallafin, John Madding Mabo, ya wallafa a shafin na Twitter. Liverpool ta lashe gasar Premier ta bana karo na farko a cikin shekaru 30, lamarin da ya sa magoya bayan kungiyar a duk faɗin duniya suka shiga shagulgulan biki ta hanyoyi daban-daban. Yanzu haka kuma kungiyar ce ke rike da kofin zakarun Turai wanda ta lashe a kakar wasanni da ta gabata. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Me yiwa ba za a taɓa samun maslaha wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus ba, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Yayin wata tattaunawa da manema labarai a ranar Litinin, Dr. Tedros Adhanom, shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, ya ce yawancin allurar rigakafin yanzu suna cikin matakan gwaji na uku a asibiti, kuma dukkanmu muna fatan samun wasu ingantattun allurar rigakafin da za su iya taimakawa mutane daga kamuwa da cutar. Koda yaya, babu wata maslaha ta nan take a wannan lokacin, kuma wata kilma ba za a taɓa samu ba. Adhanom ya yi kira ga dukkan ƙasashe da daidaikun mutane da su ɗauki duk matakan da suka dace na yaƙi da cutar. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya soki wata babbar ne ba da shawara kan cutar coronavirus a fadar White House, bayan da ta faɗa a talabijin na ƙasa cewa cutar tana yaɗuwa ta wata irin fuska a yankunan karkara da sauran biranen ƙasar. Cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa, Trump ya ikirarin cewa a mafi akasarin ƙasar ana samun ci gaba a yaƙi da cutar, saboda haka a buɗe makarantu. Gwamnatocin ƙasashen tarayyar Turai suna ta tashin ganin sun samar da tsare-tsaren za su daƙile ɓarkewar cutar ta coronavirus a karo na biyu, wacce ake tunanin za ta sake ɓarkewa nan gaba a cikin wannan shekarar. Ƙwararru sun ce abin da ake gani a yanzu burbushin ɓarkewar cutar ne wacce aka gani a karon farko.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.